عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa da rayuwarmu ta kawo wannan rana ta talata, wanda yau ɗin ita ce ranar hudu ga watan tara watan Ramadan, hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1443. Yau ita ce ranar biyar ga watan hudu shekara ta 2022. Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya Abuja, domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani na wannan shekara da yake gudana a wannan masallaci. Kafin mu ci gaba, akwai littafai ga suna kowa ya kallo su, ina ganin kowa ya gani ko? Mafiya yawa duk wanda yake bibiyan tafsiri na Alƙur'ani na bana zai ga ana bin majalisi irin wannan, ana ba da wannan tafsiri wanda wannan fassara Alƙur'ani ne da Hausa, mujallaji shida kamar yadda za a iya gani, wanda babban malamin musulunci a wannan ƙasa Profeso Muhammad Ali Umar Rijali Mushi ya wallafa wannan littafi. Allah ya saka masa alkhairi. A dai fannin tafsiri ɓangaren wanda aka yi da Hausa, to dai wannan shi ne yanzu mafi fitowa wanda ɗalibai ire-ire na za mu amfana. Wannan littafi da muka gani, wani bawan Allah ne ya yi ƙuru ya saye shi, ya sa ana rabawa masu tafsiri a masallaci. Wanda wannan tafsiri a gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello shi ne ya saye shi, ya bayar maraba masallatai da masu yin tafsiri. Abinda ya sa muke yin sa a fili saboda dalilai guda uku. Dalili na farko, waɗanda aka ba su bayar idan an gani an san sun bayar, daga wannan zai taimaka a san cewa sun isar da sabo. Dalili na farko kenan. Dalili na biyu, mu abin alfahari ne a wurinmu musulmi ya damu da addinin musulunci. Mu muna murna da wannan. Kar mutum ya riƙa nesa takan shi da addini, ba mu da abin da ya fi addini. Dalili na uku, shi wanda ya bada wannan alƙur'anai yana neman addu'a a wajen musulmi, cewa yana neman shugabancin ƙasa, in zai zama alkhairi Allah ya bada, idan ba alkhairi ba ne Allah ta'ala ya canja mai da mafi alkhairi. Ni dai na ji daɗin wannan kalma, to muna masa addu'a in alkhairi ne Allah ya bashi, idan ba alkhairi ba ne Allah ya kawo mana mafi alkhairi. To wannan dangane da wannan littafin kuma, za ka kowa idansa ya gani, kuma al'umma ta ce da an yi abin nan, wanda yake buƙatar aro ya karanta zai rika zuwa wurin akwai. To Allah ya taimake mu, kamar da yanuwa za su gani wannan littafi ne na addini. Allah ya saka musu alkhairi da marubucin da waɗanda suka raba da duk wanda su kuma suka yi aikin kawowa duk Allah ya saka musu alkhairi Allah ya sa ya amfani da duniya da lahira to wannan kenan zamu ci gaba da karatu a aya ta 220 a cikin suratul bakara mallan ya karanta mana jiya amma yau muna so ya sake mai ta mana insha Allah fid dunya wal akhirah
بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
الله تبارك وتعالى يكسى ويسألونك عن اليتامى وانت تؤني بيان الجيا هو؟ mutane suna maka tambaya ya kai annabi Muhammad suna tambayan ka dangane da marayu wanda wannan aya mun ji bayani jiya cewa za ta yi bayani ne akan wa akan marayu tambaya ta farko da za ta zo zuciyata kuma ta zo zuciyarka wane ne maraya ko yawa dan ka san za ka ga mutum shi ke cankato sai zo yace maka wallahi ni maraya ne ban ci abinci ba mai da kambe kaso da shi ba a shekara 30 girde yake ko shi maraya ne mallan sai ba maraya ba ana ganewa yawa don ba ka da iyaye bai nuna kai maraya ba yanzu wanda ya shekara 30 karshe ya shika karfi ya zace maka wa bai kariya ba shi maraya ne ka taimake shi saboda Allah da wannan bai san waye maraya ba to wane ne maraya alladhi yamutu abuhu al-yatimu alladhi yamutu abuhu maraya shine wanda ubansa mahaifi ya rasu kuna ganewa wal ajiyu alladhi tamutu ummuhu wanda mahaifi ya saka rasu shine al ajiyu kaji alwanya riko ko kai maraya maraya ke jago ko uwa ko uba duk me yake cewa maraya shi ba larabe yana da bambanci akwai al-yatimu akwai al ajiyu akwai kuma al-latim alladhi yamutu abawahu wanda ya rasa iyaye gaba daya shine allazi ba uwa ba uba kana ganewa yawa bambanci al yatimu uba kawai ya rasa al ajiyu uwa kawai ya rasa allazimu ya rasa uwa ya rasa uba kana ganewa kaga wanda ya samu kansa a haka ya gamu da jarabawa eh فقد عرف الفقهاء اليتيم بأنه من مات أبوه وهو صغير ما لم شريع المسلمين ثم بعد تعريف definition لما رأي سوكا تشيني واندا ما هيفين سيموت ينا كرمي هو ينا كتب أنا قال واندا ما هيفين سيموت ينا كرمي مياكي كرا صح مرايا لم يبلغ الحلم هي كيمو كالكيبا duk wanda ya rasa uba kafin ya balaga sunansa ne maraya idan ya balaga sunansa ne sunansa mai zaman kanshi a farisa zaman kanshi ba maraya ba ko abincin marayu za mu bada su banda bayi yan ba maraya ba kuna ganewa a fahimta abin a baji na tara wanda ya rasa mahaifinsa wa huwa sagirun lam yablughil huluma bai fara mafarki ba saboda me mafarki shine mafi girman dalilin balagar da namiji a yayin da fara al'ada shine mafi girman alaman balagar da mace kuna ganewa namiji ya mafarki ya kwanta da mace har ya fitar da maniyyi a jikinsa shine mafi girman alama da ke nuna cewa wannan ya balaga duk hukuncin da Allah ya sauko da shi ya hauka ka kuma an bude masa fayil na lada da zunubi haka ita ma tiyama ce daga ran da ta fara ganin jinin al'ada to ran nan sallah ba nafila bace a wurin ta dole ne ana ganewa ta isa aure ta balaga haji haka an samu hadisin Hanzala ibn Hazim al-Hanafi Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce لا يسمع بعد احتلال النبي يتشي باب مريشي بايا مفاركي باب مريشي بايا مفاركي بمعنى جوان ده مفاركي ياتي تدق سهم مرايو هل قال مغدا باب مريشي بايا مفاركي لن ولا يسمع لا جارية إذا هي حاضت با مريشي أكم بدروا ko akan yarinya idan ta fara jini jama'a mun fahimci magana ba maraiki akan da namiji daga ran da ya fara mafarki inji manzon Allah ba maraiki akan kiyama ce daga ran da ta fara al'ada inji manzon Allah kaga ai magana ta riga ta wuce ko tunda an samu bayani daga tushe daga ina daga gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam Al-Albani ya fitar da shi cikin silsila as-sahiha hadisi na 3180 kamar yadda hadisin isnadin sa mai kyau ne an samu wani hadisin daban daga Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda Ali dan uwan manzo Allah sirikin manzo Allah yake cewa hafizu ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam la haddace wani karatu daga wajen manzo Allah La yusma ba'da ihtilamin La yusma ba'da ihtilamin Yace ina ja annabi yana cewa babu maraiki bayan mafarki wala sumata ta yawmi ila laila ba barci wanda ake yi na wuni guda abin da shiru afwan mutun yayi shiru tun da safa har dare wai wani azumi ne suke haka tun da safa sai magana sai da mutum ya maka kawai shi baya magana wata al'ada ce ta jahiliya sai annabi ya ce ba ta musulunci yanzu me muke so mu fahimta duk yaron da ya balaga ba maraya ba haka ne duk yarinya da ta balaga ba maraya ba ce hadisin yana cikin Abu Dawud hadisi na 2873 Imam An-Nawawi ya fitar da shi cikin Al-Azkar hadisi na 500 da isnadi hasan sannan yana cikin Muftasar Al-Maqasid na Imam Az-Zarqani hadisi na 1207 islahu amwali yatama a cikin wannan aya Allah ta'ala ce kul islahu lahum khairu ko yi wa marayu gyara a cikin dukiyarsu kula da rayuwarsu Allah yake shine alkhairi shine me alkhairi to ya za a yi a kula da dukiyar maraya shi yasa shari'ar musulunci take da dadi shari'ar musulunci ba duk da an riga an goga mata fenti a zukatanmu eh abinda ake gwada mana da an yi magana shari'ar musulunci misali uku ake kawo kashe wanda ya zina yanke hannu ga wanda ya sata sai filla kai ba shi ne misalin da ake kawo ba saboda zalunci wanda yake ba da wannan a matsayin shari'ar musulunci bai wa shari'a adalci domin duk wanda ka gaya ma wannan dole tsorata duk wanda ka gaya ma filla kai jama'a filla kai wasa ne eh yanke hannu wasa ne amma abin da ake faɗi kenan kawai sai ka ce waɗannan abubuwa uku su ne shari'ar musulunci abin ba haka yake ba shari'ar musulunci ta zo da tsare-tsare wanda duk duniya babu inda ake da irin wannan tsari duk duniya hatta waɗanda suke da kyakkyawan tsari a ƙasashensu sun kwafa ne daga musulunci duk da ba su son musulunci ba su yin musulunci amma suna ɗaukar tsare-tsaren shi don su samu nasara jama'a kun gane magana daga cikin tsare-tsaren da musulunci ya kawo ba wai marayu kadai ba hatta ɗan da aka tsince shi a bola tsakani da musulunci ba a yadda shi ana gane ba ɗan tsuntuwa yanzu da za a tsinci yaro a bola menene tunaninku game da yaron ba ku ba da amsa ba ana ganin cewa ɗan zina ne an haife shi an yadda shi ko to ba ka isa ka faɗa ka idan ko ka faɗa ka sai ka kawo inda aka yi zinar ka kawo wurin a gari duk wanda ya ce ɗan zina ne kawo inda aka yi zinar ko ba ka ba eh zan sauki ya zo da bayanai idan ko ba ba a samu haka ba yaro sunan shi Abdullahi eh mai sunan shi bawan Allah idan ka karanta littafin Minhajul Muslim na babban malami Abubakar Al-Jazairi Allah ya ji kansa yake cewa ahkamul laqi musamman yayi babu ahkamul laqi babin da ke magana akan hukuncin yaron da aka tsinta a musulunci tsintaccen yaro mai hukuncin shi yace shi dai tsintaccen yaro iflin yujadu mabudan fi makanin ma la yu'rafu lahu nasabun wala yad'i ahad yaron da aka tsince shi mabudan an yanta shi fi makanin ma a wani wuri an dauke shi an yar abola ko an yar akwararo la yu'rafu lahu nasabun ba a san ko dan gidan wane ne ba wala yad'i ahad kuma ba wanda yazo yace dana ne to yanzu sunan wannan yaron tsintaccen yaro kuna ganewa yace to yana da hukuncin hukunce guda biyar bari in ga koda kwara ɗaya ko biyu in ina yin tunawa na farko yace yajibu akhdhu wa tarbiyatu duk lokacin da aka ga yaro a bola an yadda shi shari'ar musulunci wajibin musulmi ne su ɗauko yaron nan su kawo shi gidajen su yi masa tarbiyya ko menene hujja saboda Allah ta'ala ya ce wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ku yi taimakekeniya a kan bin Allah da jin tsoron Allah wali annahu nafsun domin wannan yaron rai ne tsararra ya ji hibduha dole a kiyaye rai ana ganewa hukunci na farko dole a ɗauko shi idan ni da kai muka ki ɗauko shi don mun saba wa Allah idan ka ɗauka ka ɗauke mu in na ɗauka na ɗauke maka hukunci na biyu in wujidan laqitu fi biladin islamiyya fa huwa muslimun walau kana biha ghayr almuslimin idan aka tsinci yaron a garin musulmai to yaron musulmi ne kawai garin da musulmi suka fi yawa anan aka tsinci yaron kawai musulmi ne koda a garin akwai waɗanda ba musulmi ba mu dauka dan mu ne ba za su ba ana ganewa kawai yaro musulmi ne in dai garin musulmi sun fi yawa eh hukunci na biyu kenan ko eh hukuncin yaro musulmi ne hukunci na uku in kuji da ma'allaki limalu kuntika alayhi minhu dan kada aka tsinci yaron an tadda neroli da daloli kusa da yaron za a yi amfani da wannan kudin a ciyar da shi a kai shi makaranta wani baya son haihuwa ne dan haka ya aje mai kudi ya aje yaron mu sai mu dauka mu mai tarbiyya mai amfani da kudin wa illa idan ba a samu ko kwabo tare da yaron ba fa nafaqatuhu li baiti malil muslimin sai a je baitul mali na musulmi a ciro kudi a sai mai sutura a sai mai abinci a tarbiyyarsa wa illa in babu baitul mali fa ala jama'atul muslimin yanzu ciyar da yaron ya dawo kan mu musulmi sai masallaci a tashi a zagaya a tara kudin da za a rika kai shi makaranta ana kula da shi tsintacce ne fa tsintaccen yaro don Allah wani addini ke da wannan tsari akwai idan akwai a kawo babu sai addinin nan na annabi Muhammad shi ya zo da wannan tsari sannan miraqul laqit in mata gado shi idan wannan yaron ya girma shi ma ya samu kudi ya tara wata rana sai ya mutu ba mai gadon shi bai da ɗa bai da kowa yadda ya zo haka zai koma ana ganewa to gadon shi sai a sake ɗauka a mayar baitul mali inda aka biya mai makaranta eh an gane sai a kai baitul mali idan kuma ya riga ya haifi ɗa sai ɗan shi ya gaje shi jama'a mun fahimci wannan abu na ƙarshe na hukuncin tsintaccen yaro idan ana nan wani mutum ya zo ya ce ɗansa ne sai a bashi amma in tana yiwuwa ya zama ɗansa don wani ɗan saurayi ya zo a ce kai ya shiga ya wuri ka fi kawo mu amma idan babba ne zai yi ɗansa ne sai a ɗauki ɗan a bashi me yasa na kawo mana wannan shimfiɗa idan musulunci ya kula da haƙƙin maraya wato haƙƙin tsintaccen yaro wanda ba a san uwar shi ba ba a san uban shi ko ina ga maraya wanda muna zaune da uban a nan muna karatu tare muna addini Allah ya karɓi rayuwarsa jama'a kun gane hikimar shi wannan ba mu san in ba mu san asalin shi ba ganin sa kawai muka yi amma musulunci yake mu kula da shi to ina ga yaron da dama dan mu ne muna tare da uban Allah ya raba mu da shi ya karɓi rayuwarsa shi kaga wajibin mu ne mu kula da shi da bayansa iya iyawa Allah ka ba mu iko ya ake kula da dukiyar maraya. Dukiyar maraya Allah ya sanya sauki a cikin al'amarinta, sai idan kana so ka tsananta wa kanka. Shi yasa Allah ta'ala da yace walau sha Allahu la'anatakum, da Allah ya so sai ya tsananta muku. Imam Sabuni ce ai la auqa'akum fil harj, da Allah ya sanya ku cikin damuwa wal mashaqqa, da tsanani. Eh, da sai Allah ya sa ku a tsanani. Al Imam Ibn Kathir da ya tashi fassara wannan aya sai kawo hadisin Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara muku yadda, yake cewa lamma anzala Allahu azza wa jalla, a lokacin da Allah ya sauke wannan aya, wala taqrabu malal yatimi illa billati,
wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan,
sai ce hatta ya baluga
illa billati hiya ahsan hatta ya baluga man hatta ya baluga ashudda.
Sai fadin Allah ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulma,
innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulma innama ya'kuluna innama ya'kuluna fi buqunihim nara,
sai yace
wa sayasluna sa'ira.
Waɗannan ayoyi guda biyu su ne ayoyin da suka tada wa sahabban manzon Allah hankali. Allah ta'ala ya ce wala taqrabu malal yatim, kar ku je kusa da dukiyar maraya. Abin da aka ce kar ka je kusa, kai kaga ba sai ma kar ka ci ba, ko kusa ma kar ka je. Kada ku je kusa da dukiyar maraya illa billati hiya ahsanu, ita hanya mai kyau, hatta ya baluga ashuddahu, har sai ya kai girma, ya balaga yayi hankali. Eke na ko nabiyu Allah ta'ala ya fadi cikin suratul nisaa, yace innal ladina yaquluna amwalan yatama zulman, lalle wadanda suke cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci, innama yaquluna fi butunihim nara, su sani ba abinda suke ci a cikunan su sai wuta. Muna ganewa, idan ka ci dukiyar maraya ta ci wuta, sabaka ce ehe wuta, eh wuta, eh to ba da ruwa. Daga nan in talaka man kana inda huya simu, duk wanda yake da maraya a gidansa sai ya tashi da gudu ya nufi gida, fa azala ta'amahu min al-an, sai ya ware abincinsa, ya ware abincin maraya daga yau ayi nesa nesa. Ana ganewa, ba abincinka ganawa, ba haɗi yau, daga yau ba haɗi, ba mutane. Wa sharabahu min sharabihi, ya ware abin shansa daban, abin shan maraya daban, ba wuce ce ko wasu kwana lafiya shi ya so. Ana gane ha? Ka zauna lafiya, sai ma akwai da za su wa kansu ka zauna lafiya. Gaba ɗaya sai suka raba abincinsu. Waja'ala yabdulu min ta'amihi, idan aka dafa wa maraya abinci mudu ɗaya a gida ko rabin mudu, idan ya ci ya rage ba mai ci, haka za a bashi, ko dai ya cinye abin shi ko ya lalace. Ba mai ci, ba an ce na maraya a bashi. Abincin maraya ne ba da riba, ni ba riba. Saboda tsoron Allah. Eh, yanzu ne ake faɗa kan haƙƙin maraya yanzu, wallahi jama'a. Sai ma kana zuwa rabon gado, idan kana zuwa rabon gado za ka sha mamaki. Uwa tana a ba ta dukiya ta aje, wan uba ko ƙanin uba yana a bashi ya aje, kowa so yake a bashi. Alhali da an ƙyale maraya bai da yadda zai yi, babu wanda zai ɗauke shi. Ana ganewa, wasu abubuwa sai su baka mamaki yadda mutane su. Wannan wani ƙane na ke gaya man wannan marayu ne a hannunsa, ubansu yara su kusan duk mata ne su biyar, shi ne ya ta maza ya auri uwa, domin ta maza ce ko ba haka ba, sai namijin da haka ya aure ta da iya biyar daya, ko nan aka tsaya ai ya shi mutum ko. Abinda zai baka mamaki shi yake faɗa, yace tun da uban ya rasu, yayyen uban da ƙannansa ba wanda ya taɓa zuwa ko silifa ya kawo wa waɗannan yara, tun suna ƙanana har yanzu sun kai aure. Yanzu shi wannan da ya auri uwar, idan da kuɗi aka bar ma yara za su yarda ya riƙe kuɗin? Amma tun da wahala ce sun bar mashi, da ba kula fahimta sun kyale mashi ƴaƴa biyar shi din ba dangin iya ba na baba mala in ba rashin tarbiya ba dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya a ce ƴaƴansa tun da ya rasu ba ruwanka da kuɗin maganinsu ba ruwanka da kuɗin rigar sallah ba ruwanka da sutura ko abinci ba ruwanka da komai naku har sun kai aure yanzu dan Allah bai mutum zai gaya ba Allah yanzu da ba a ce dan uwan naka ya dawo duniya ya je ta kai da iyalinsa don Allah zai kalle ka a dan uwansa ko bakiyarsa eh mu gyara zukatanmu jama'a mu gyara zukatanmu Allah shirye da mu waɗannan sahabbai sun kasance suna tsoron dukiyar maraya duk wanda ya san yana ajiye da dukiyar maraya nan take ruga gida ya ware abincinsa daban abincinsa daban abincin maraya daban abincin maraya daban idan ma wani abinci ya rage cikin na marayan ba a ci sai dai ya rube a zubar mashtar da zalika alaihim abin ya musu tsanani suka ce ana asara abinci ko ana almubazzaranci ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai suka je suka ba annabi labari suka koka masa ya rasulullah mun ji abinda Allah ya ce kar ku kusanci dukiyar maraya mun ne saki dukiyar maraya Allah ya ce duk mai cin dukiyar maraya wuta yake ci a cikin sa mun ne saki dukiyar maraya dan kada mu ci wuta kana gane ba don kada mu ci wuta amma yanzu ga halin da ake ciki abincin maraya yana ragewa har ya lalace ya rasulullah menene abin yi to daga nan Allah sai ya ji kukan su sai ya saukar da wannan aya wa yasalunaka anil yatama suna tambayar ka game da hukuncin marayu ya ake kula da dukiyar maraya sai Allah ya ce kul ka fada musu ya annabi muhammad islahu lahum khairu yi wa marayu gyara kula da dukiyar su shine alheri wa in tuqalituhum fa ikhwanukum idan kuka yi mukhalata da su kuka yi cutanya da su ayyan uwanku ko dan uwanka ba dan uwanka bane dan uwanka ne dan ka ne na jini dan uwanka dan ka ne dan kanin ka dan ka ne jama'a muna gane shi yasa Allah ya ce fa ikhwanukum ayyan uwanku ne na jini wallahu ya'lamul mufsid min al-muslih Allah ya san mai gyara Allah ya san mai fada wanda yaje kusa da dukiyar maraya da niyyar gyara Allah ya sani wanda yaje da niyyar barna Allah ya ne ya sani walau sha Allah la anataku da Allah ya so sai ya ta kura muku sai ya sa muku tsanani amma ba haka Allah yake nufi ba tsananin da kuka tsananta wa kanku ba haka Allah yake nufi ba domin Allah ya san niyyarka lokacin da ka zo kusa da dukiyar maraya idan ka zo ka taimake shi ne ka haɓaka dukiyar ko da dukiyar ta lalace ba ka da laifi a wurin Allah saboda innamal a'malu binniyat aliyaka Allah zai maka hukunci idan ko dama ka zo ka cinye ne to Allah ya sani to da suka ji wannan aya ta sako sai suka ji cewa Allah ya kawo mai Allah ya kawo saukin hukunci fa khalaqu ta'amahum bi ta'amihi wa sharabahum bi sharabi daga nan duk wanda yake maraya sai ya koma ya hada abincin shi da maraya misali a gidanka ana cin nudu daya shi kuma wannan maraya zai iya cinye gwangwani biyu sai ka auno nudu daya a naka ka auno gwangwani biyu cikin na maraya sai a hada a dafa kana ganewa ba a ce wai dole in kana rike da maraya sai ka ciyar da shi ba a'a akwai maraya ne kudi kana ganewa maraya ne kudi ta kaji wani aiki da ban ƙarni da mai yarinya mace kowace mace ɗaya naira 600,000 a kaga wannan lafi kudi eh ai miliyan 600 yawa miliyan 600 mace guda ina gaya maka wani mace guda miliyan 600 domin wanda ma kaddara ta shigo da shi cikin gadon shi ne yake samun 250,000 yake kumfan mai miliyan 250 miliyan 300 yana kumfan mai ana gane ba mace ba ko ga idan mace ta samu miliyan 600 to namiji ya ninka yawa milan 600 eh wanda kira milan 600 ka tsaya ce da shi ai ka dora kanka ji dadi kawai ka rika ka zama mai laifi ya aike ka ka siyo mai abinci shi ko ba haka ba sai dai ka sa ido kar a rika banda kudin kar su kare ka kun yi girma wannan yana daga cikin wajibinka amma wannan bai cikin wanda zaka ciyar da shi inda wannan aiwe kuɗi ne ko ba haka ba miliyan 600 an samu nufi ba a dai rayuwar nan to wannan mace kenan da wannan mace ana ganewa na ba mu misali dan a san akwai maraya mai arziki akwai maraya mai arziki eh Allah ya gyara zukatanmu to daga nan suka hada abinci aka ci gaba da cin abinci tare wanda wannan hadisi yana cikin sahihu Abi Dawud hadisi na 2871 fadin Allah ta'ala da yace islamu lahum khair ya alahida ainihin sa idanu ana taimaka musu ana kula da abinci wa in tukhalituhum fa ikhwanukum idan kuka hade da su dai ku sani dan uwanku ne ai wa in khalaqtum ta'abakum bi ta'amihim idan kuka hada abincin ku wuri guda ku sani yan uwan juna ne wa sharabakum bi sharabihim fala ba'a alaikum babu laifi a kanku li'annahum ikhwanukum fi din domin yan uwanku ne a musulunci su zuwa marayu ne ولهذا قال تعالى دهك الله يشي والله يعلم المفسد من المصلح الله يسمي جارا الله يسمي بنا اي يعلم من قصده ونيته الافساد او الاصلاح الله يسمي ونده يزو دنيا جارا ونده يزو دنيا بنا الله يسمي قوة هر انا قاني هذا ما والله متين يكي يجيك يا مرايا متين يكي يجيك يا مرايا wani fa za a ce mishi mota aka baka ka je kai kabu-kabu motar nan ta marayu ce aka sai musu aka baka ka yi kabu-kabu don marayu su rika samun abinci ana biya musu makaranta sai ka gan shi ya yi ƙasa da kai kamar mumini idan aka ɗau mota aka ba shi malam zai manta cewa motar marayu ce me yasa za ka ga wani a rayuwar shi Allah na ta jarabtarsa da bala'i ka rasa dalili irin wannan ne akwai abin da za ka taɓo ba ka ƙara kwana lafiya idan ka taɓo shi ba ka ƙara kwana lafiya Allah ya gyara zukatanmu Allah ta'ala ya ce walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya so da ya tsananta muku inna Allah azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima ai walau sha azayyaka alaikum wa ahradakum da Allah ya so da ya matsa ku ya wahalar da ku walakinnahu wasa alaikum Allah ya sauƙaƙa muku ya yalwata muku wa kaffafa ankum Allah ta'ala ya ainihin sauƙaƙa muku al'amura wa abaha lakum mukhalatatuhum bil lati hiya ahsan Allah ya halatta muku wato mukhalata cuɗanya da marayu ta hanya mai kyau kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala taqrabu malal yatimi illa bil lati hiya ahsan kar ka je kusa da dukiyar maraya sai ta hanyar da ta dace wata hanya ce da ta dace ka je ne don ka haɓaka dukiyar ka je ne don ka tare ka hana shi kashewa don kada ya shawo ya gobe ana ganewa eh akwai wanda za ka gani tun ana rabon gado ka san mahaukaci ne wallahi jama'a kuma wasu abubuwan sai dai Allah ya jarabta wasu iyaye mutum ya zama dan kwaya ana rabon gado yana zagin mutane ana ganewa ana rabon gado yana zagin mutane malamai ku kiyaye ne idan kuka yi abin da neman bafa wazan yadda ba eh haka za ka zana zurudu ka ga wannan an samu matsala ba tarbiya ya yi haƙuri a raba ba ta na kashe a ni a bani abin da ya samu fara kashewa daga baya a cika mun saura ka ga irin wannan ne shari'a ta ce a karɓe kuɗin nasu a aji idan ya tashi yana buƙata sai ne za ka siya ya ce lemu a siyo lemun a bashi da ya ce zai sai riga ce wata yi take so in ta yi tsada da yawa ce a ba ka sa wannan ba ba da za a ce ma ba ka da hankali kuna gane ba nafsul qur'ani Allah ta'ala ya ce kar a ba su sai sun yi hankali eh wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum
wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
توكا kaji doka Allah akan wanda baya da wato wanda yake wawa wawa Allah ta'ala ce wala tu sufaha tarku ba wawa ne haka Allah ya kira su wawa ne me Allah ya kira su wawa ne wawa shine wanda bai san ciwon kansa ba sai bai san ya aje taroti idan gobe ba bai san nawa ya kamata ya kashi ba nawa ya kamata ya aje ba ya zai juya ya samu bai sani ba idan Allah ya sa kai ne wan mahaifinsa ko kanin mahaifinsa sai ku hada da hukuma sai ka aje dukiya a wurin sa Allah ya ce kar ku ba wawa ya dukiyar su allati ja'ala Allahu lakum qiyama wanda Allah ya sa ku amana a hannunku ana ganewa eh wanda Allah ya sa ku ne amana a hannunku sai Allah ya ce warzuquhum fiha idan za ku ci abinci za ku yi ba fasi waqtuhu in yana san a mai riga a mashi yanzu malam ki je ce yana so saka shadda yaji 100 a ce kai kai 100 kai ba ka lura ne yadda duniya take yadda zamani yake ya da 5000 ne shi ta zuwa 10,000 ka lura da duniya ana biya maka makaranta ana kaza wa qulu lahum qawlan ma'rufa sai an zage shi wasu da wawa kar a gani a ga yaro magana mai daɗi amma ba za a bashi ba yanzu idan ka dauka ka bashi ya bannatar ka saba wa Allah domin Allah ya ce kar ku ba wawaye dukiyar da Allah ya ba ku amana kana ganewa sai waɗanda suka gaji dukiya idan ba dan waɗanda suka rike masu dukiyar ba da sun kare cikin talauci an gani wasu Allah ya hana su da masu amana sun tattara dukiyar sun aje eh Allah ya rubuta su dan haka bal kada jawaza al-akala minhu lil-faqir bil-ma'ruf halal ne idan kana tarbiyyar maraya zaka iya ci daga cikin dukiyarsa amma da kyau ka dafa abinci a cikare kudin sa duka abincin nashi ne ba ne domin kai ki kula da shi ya halatta ka ci amma fa ba ka ba yayin ka ba sar kuma ka ci gaba yayin ka sai kudin su gani kuna ganewa kai dai da kake kula da shi zaka iya ci da kyau ka dafa eh amma da shartu da mani idan ka ci ka sa a zuciyarka zaka biya nan gaba in na samu kuɗi zan biya na auni mudu biyu cikin na maraya in na samu zan biya zamanin badali kenan liman aisha daga wanda ya samu iko au majjana ko ka ci kyauta kamar sa ya ci bayani kamar yadda bayanin zai zo mana cikin suratul nisa kai yanzu mun gane abin da aka faɗi wannan shimfiɗa ce yake mana jama'a duk wani maraya yana da haƙoƙa guda 7 haƙƙi guda nawa guda 7 haƙƙi na farko haƙul ikram dole ne ka mutunta maraya Allah ta'ala ce kalla balla
kalla
balla kalla balla tukrimuna
kalla balla tukrimuna al-yatim
to haƙƙi na daya fita Allah ta'ala ya ce la tukrimuna al-yatim ku din nan ba ku mutunta maraya yabo ne wannan ko zargi zargi ne ko idan ina so in fita daga wannan zargi sai in koma mutuntawa maraya Allah ya ce la tukrimuna al-yatim ba ku mutunta maraya Allah yana zargin wanda ba sa mutunta maraya kai kokari ka fitar da kanka daga cikin wannan zargi ka ci gaba da mutunta maraya daga yau haƙƙin maraya na biyu haƙul itha'am haƙƙin maraya ne a ciyar da shi domin Allah ta'ala ya yi wasu mutanen kirki yace wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi
wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi
haƙƙi na biyu ya fita Allah ta'ala yake cewa suna ciyar da abinci wasu mutanen kirki ne suna taimakawa da abinci ala hubbihi yana son abincin amma sai ya ɗauka ya bayar wa yake ba miskinan ya ɗauka ya ba talaka buhun shinkafa buhun gero mudun masara mudun gero wa yatiman da maraya kaga haƙƙin maraya na cewa ya ne ya fita wa asiran da kuma wanda yake kamun me Allah ta'ala ya ce au ita'amu fi yawmin
au ita'amu fi yawmin bi masghaba
sai ce
ya ce ma za maqraba Allah au miskina za maqraba
Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce au ita'amu fi yawmin bi masghaba daga cikin ayyukan lada ita'amu ciyarwa fi yawmin bi masghaba a cikin yini mai tsananin wahala yinin da ake fama da talauci, yinin da ake fama da yunwa, kai sai ka dauko abinci kana ciyarwa, yana daga cikin aikin alheri. Ita'arun fi yawmin zi masgaba, wa za a ciyar yatiman za maqaraba, maraya dan uwanka, ka ciyar da maraya dan uwanka, maraya dan kananka, maraya dan babbanka, maraya da yake dan uwanka da jini. Haƙƙin maraya na biyu ya fita ko sai haƙƙin maraya na uku. Kafin mu je ga hadisin Abu Darda, wanda idan ka ji wannan hadisi insha Allah in kana zuwa wurin boka da yau ka daina domin ga mali ana gane madadin mutum ya je wajen boka ga yadda za ka yi bukatar ka ta biya gaba ɗaya bukatar ka ta duniya. Hadisin Abu Darda'i, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yake tambaya ce a tuhibbu an yalina kalbuka, kana so zuciyarka ta yi sanyi, wa tudrika hajataka, ka samu biyan bukatar ka ta rayuwa. Yanzu in Annabi ya tambaye ka wannan me zaka ce? Eh, na'am, ko shin kana so ka samu biyan bukata zuciyarka ta yi sanyi? Annabi ya ce ga hanyar da bukatar ka za ta biya, ba ruwanka da wani, ba ruwanka da zuwa wurin wani. Idan kana so Allah ya taimake ka, irhamul yatim, Annabi ya ce ka tausaya wa maraya, irhamul yatim, tausaya wa maraya, wamsahara asahu, idan ka ga maraya ka shafa kansa haka, ka shafa kansa Allah sarki wannan dan wane kenan, wamsahara asahu, ka shafa kansa, wa at'imhu min ta'alika, ka ciyar da shi cikin abincinka. Ka tabbata maraya na cin wani bangare na abincin. Duk abinda ka tafa gaba da ka ce ya Allah ina samun kafa da daukar nauyin maraya, Allah ka biya min bukata, mallan in kaga Allah bai biya ba bukata ba alheri bane. Kuna gane duk mutumin da ke dauke da maraya na ba ka wannan tabbacin, kuma ya zo daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In dai kana dauke da nauyin maraya ta hanyar bashi abinci ko daukar nauyin karatunsa ko wata wahala kana mashi, duk da za ka yi addu'a ka ce ya Allah ina samun kafa da wannan aiki da nake na daukar nauyin maraya, ya Allah ka biya mana bukata, ka koma gefe ka zauna. Idan ka ga baka samu biyan bukata ba ɗayan biyu, ko ba alheri ba ne, ko ko wannan maganar ta Annabi baka yarda da ita ba, kana ganewa ai. Amma wallahi in ka yarda sai ka samu biyan bukata. Irhamul yatim, Annabi ya ce ka tausaya wa maraya, wa at'imhu min ta'alika, ka ciyar da shi cikin abincinka, yalin kalbuka, zuciyarka za ta yi sanyi, wato dirika hajataka, za ka samu biyan bukata. Hadisin yana cikin Sahihul Jami', hadisi na 80, yana cikin Sahihul Targhib wa Tarhib, hadisi na 2544. Jama'a, daukar nauyin marayu yana cikin abin da zai rage mana masifar da muke ciki a Najeriya. Eh, daga cikin abin da za mu yi wa Allah ya dora mu cikin masifa hada tozar ta maraya. Kyala maraya yana yawon bola, kyala maraya ba karatun boko, kyala maraya ba karatun addini, kyala maraya ba sana'a. Idan Allah ya ga haka, sai Allah ta'ala ya fushi da mu, mallan sai ka ga masifa tana faɗo mana wata na bin wata, wata na bin wata. Ya muke ciki a Najeriya, eh, mu tambayi kanmu a nan da muke zaune, wane ne yake da maraya a gidansa? Ba sai ka daga hannu ba, wanda ba ya da shi ba sai ka daga hannu ba, ka je ka nemi maraya ɗaya yanzu ka kai shi gidanka, kuma ka kai shi domin Allah, kuma ka ɗauki nauyinsa domin Allah. Idan ba za ka iya kai shi gidanka ba, ka samu wata islamiyya, ka samu wata islamiyya ko wata makarantar boko. Maraya guda ɗaya nawa ne kuɗin shi a shekara ko a wata kaza? Sai ka ce duk wata a gaya maka za ka biya kuɗin makarantar sa, ka ɗauki nauyin maraya. Ana gane wa jama'a, ka ɗauki nauyin maraya. Idan kai haka ka yi aiki guda biyu, bayan ka ɗauki nauyin maraya sannan ka sanya jarinka cikin sadakatin jariya, sadaka da ba ta yankewa. Idan wannan yaron ya iya karanta Qur'ani, duk inda ya karanta za ka samu lada, in ya karantar za ka samu lada, in ya aiki da shi za ka samu lada, in ya yi sallah za ka samu lada. Jama'a, akwai asara cikin wannan? Ashe kenan jama'a, kowa ya je ya lalubi kansa idan baya yi ya ci gaba da yi. Jama'a ana ganewa, akwai wani dan uwa a masallacin nan ina hango shi, ba sai na nuna shi ba saboda ya karanta, amma ina hango shi shekara da shekaru yana daukar nauyin marayu kuma daukar nauyi mai kyau. Kudin su na boko shekara guda shi zai biya, na islamiyya shekara guda shi zai biya, uniform din su jasan makaranta da duk abin da dan makaranta ke bukata. Ana gane wa jama'a, wannan da kuka gani ce bakon Allah ne, kada wani ya kama waiwaye waiwaye cewa ni ina hango shi. Abinda muke fata kafin nan da shekara guda rana irin wannan mu dawo wannan karatun a ce kowa yana da marayu ba maraya ba kashin sa. Ana ganewa, haka ya kamata. Yanzu haka islamiyyar mu dai haka muke, duk yaron da Allah ya wa mahaifinsa da tuwa za a kawo mana shi baya biya, in an samu ya ɗaukar nauyi ba ne ma, in ba a samu ba kuma ɗauka. Haka nan boko ba za mu kyale ɗan musulmi ta gararan ba a titi bai karatu ba, alhali muna da yin zambin shi. Ya kamata kowane masallaci yana da wannan tsari, kowane masallaci kamar irin wannan santa, to ya kamata a ce akwai irin wannan tsari yana da kyau. Duk da dai nan wurin kowane maraya za ka samu yana da gata, amma yana da kyau ɗin idan masallaci ya ƙara kawo masa tallafi don babu wanda ya ƙi tallafi. Kowace santa ta al'ummar musulmi, duk masallaci musulmi. To kaji yanzu haka jikina na kuɗin barayu ne, gashi an yi rago ga abu da ya rage na aljihuna, saura ba su zo sun karɓa ba. A masallacin ba aka kara 60,000 ba ɗaya ne ko mana 60,000 ba ɗaya ko dai ba da rijiya. An yi ƙoƙari kowane maraya aka ba shi 2,500 ne, 2,000 naira 2,500 ne, maraya 4,000. Wannan abin da kake gani ba ƙaramin abu ne. Mutanen masallaci suka tara ba wani bane na tara ba. Yawwa da karku ce ne mutanen masallaci ne, ina ba mu misali mutanen masallaci. Mu fa can unguwar talakawa ce, ana ganewa ai naira 60,000 ai ba ƙaramin ƙoƙari ba ne, an yi ƙoƙari. To irin wannan dalilin wannan sai Allah ya kaɗe mana fitina, dalilin wannan sai Allah ya kare mu daga shari, dalilin wannan sai Allah ya biya mana bukata. Za mu iya yin shi a lamunsa wani jama'a, ana ganewa ko collectively mu yi shi gaba ɗaya, muna iya yin sa individually kuke cewa ko a lamunsa wani afras ɗaya ɗaya ku. Amma ina ba mu shawara, kada wanda ya bari a koma lahira bai da maraya a hannu ba, kada kai wa kanka irin wannan yanayi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin alkiyama za a ga wani mutum kusa da ni, ina tafiya da shi kusa da kusa kafada da kafada, yace ni da bai daukar nauyin maraya haka muke. Haka yanzu kai kana da wata sallah da zaka yi ko azumi ka kusa da Annabi haka, ga Annabi ga ka zai yi ka iya sallah da wani guda ka iya azumi, me muka iya na addini da zamu je kusa da Annabi? Ai idan aka ce Annabi dole mu kauce gebe dan ba mu da wannan daraja. Amma da ni da saukan nauyin maraya sai Annabi ya jawo ke zaman ka ta ga Annabi ranar tashin alkiyama a cikin aljanna, a cikin aljanna. Allah ka ba mu iko nauyin wato daukan nauyin maraya, Allah ka ba mu iko wannan wato magana da Annabi ya faɗi, Allah ya sa ta gaskatu a kanmu, ya zama ga mu ga Annabi, ya zama ga mu ga Annabi. To haƙƙin maraya na uku shine haƙƙul iwa, haƙƙin ba da gidan zama. Allah ta'ala ya ce alam yajidka,
alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa mai gidan mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce alam yajidka yatiman, ashe kai ma ba maraya bane, Allah bai same ka maraya ba. Fa'awa, Allah ya baka gidan zama, Allah ya baka mafaka. Yanzu da wa ake magana ana gaya wa Annabi ne ya gaya mana, shi yasa babu wanda yake Annabi daukan nauyin maraya, saboda shi Annabi menene shi? Maraya. Ashe Allah ba ya same ka ba ka da wurin zama ba, maraya ne kai Allah ya rungume ka? Ba haka Allah ya maka ba, haka Allah ya maka. To kai ma kai wa maraya wurin zama, muna ganewa. Yanzu a wannan garin Abuja ka kafa mu da wani orphanage, kwanan baya wani na gane cewa an samu wasu 'yan Turkiya sun zo sun yi orphanage, wasu mata sun zo sun same ni a islamiya daga nan cikin gari da taimakon taliya kwali biyu da sabulun wanki da sauran suka ce an ce musu akwai gidan marayu a nan ta ce a'a babu da gidan marayu ba mu kai wannan karfin ba ba mu da kudin da za mu sai gida mu aje marayu ba mu da wannan arziki ba mu kai ba ba mu da wannan hali amma muna da marayu ana ganewa idan za ka kewaye Abuja nan za ka samu openness na arna da yawa amma mu ba mu da shi amma arna suna da shi shi yasa idan gwamnati ta ware taimakon marayu ita gwamnati ta hali take yi sai ta dauka na wa alaikum salam kabuza an samu an gina to alhamdulillah to alhamdulillah Allah ya kara muku warin gwiwa akwai wanda na ji an ce yan Turkiya su wallahi bai kamata a ce unguwan nan babu gidan marayu kowace unguwa ana ganewa jama'a bai kamata ba amma a waye gari gidan marayu ne da gari mun ne muna tuka a garin nan haka asibiti mun kaje kafin mu je so ɗaya sun je so hamsin ya kamata mu gyara irin wannan gyara shi muke nema a ce an samu an gina gidajen marayu kuma a ɗauki nauyin marayun saboda Allah a ce ga makarantarsu ga gidansu a wuri ɗaya inda za su ci su sha Allah ka ba mu iko Allah ta'ala ya sa mu ne za mu gina gidan marayu an samu hadisi daga Malik ibn al-Haris Allah ya ƙara masa yadda yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce man damma yatiman baina abawayni muslimaini wanda ya dauko maraya tsakanin iyaye biyu musulmai ya dauko shi ila ba'alihi ka zo ka kawo shi gidanka yana cin abincinka wa sharabihi yana shan abincinka hatta ya sagani ya alhu har radda ya wadata yace baba daga yau dai na gode ina iya ciyar da kaina wajabat lahu aljanna aljanna ta tabbata gare shi na kuna gane karatu mutum ne ya dauko maraya kai da matarka musulmai ne an gane sai ka dauko maraya ka aje a gidanka a nan zai ci abinci a nan zai sha abinci a nan zai yi wanka komai ne yake yi har da ya girma ce baba dai yau ya zo durƙusa gaban kai ce baba abin da kai mun a rayuwa na gode ina godiya Allah ya saka ran kai yanzu haka na samu aiki wuri ta ba ina ne daukar na rukiya na gode na gode na gode ko ko a waye gari baba sai na fara kasuwanci yanzu kasuwancin yana iya daukar nauyi na don haka na gode na gode na gode ana ganewa ko wannan godiya ta shi karamar godiya ce babban godiya ita ce ta Allah ya ce wajabat lahul janna annabi ya ce aljanna ta tabbata ga wanda ya yi wannan aiki kuma a nan duniya ma kana iya amfana da yaron ya girma ya taimaka maka yawa aka yi akwai wani yaro da aka tsinta a wata jiha daga cikin jihohin arewa tsintar yaro wannan magana ta kai shekara 48 tsintar yaron aka yi to kowa yana gudun shi aka kawo karatun bahaushe wanda wannan karatu bai da kyau wai tsintaccen mage ba ta mage ba ta ake ce ma yaro tsintaccen mage ba ta mage sai shi wani bawan Allah bai yi aure ba amma ana kafta daura mai aure sai ya dauki yaron yana yin aure sai ya zo da yaron gidansa ketan ya zama dan shi ba a san iyayen shi ba har yau ba a san daga inda yaron yake ba wannan yaron sai da wannan bawan Allah yake gab da rasuwa aka san ba dan sa bane ƴaƴansa sun dauka don yaya suke cewa sun dauka dan uwansu ne wasu wannan bawan Allah yanzu yaron ya zama mai arziki yana da mata uku yana da ƴaƴa sun kai 30 duk wata matsala ta gidan in ta taso kaso 90 shi yake magare ta wannan tsintaccen yaro tsintaccen yaro kaga tsintaccen mace ta yi mace ko ba haka ba shari'a muke kallo ba magana wani mutum ba yanzu da an san yaron nan haka zai zama da warwasan shi zai ko ba haka ba Allah ya masa arziki sai ya aika tireloli kaza kudu na abinci a turo mai kudi ya tura na shanu a turo mai kudi yaran gidan idan suna bukatar kudin makaranta suna jami'a ko suna secondary sai su ce yaya ba sai ya dauka ya bada bai da wani uba a duniya sai wannan uba da yaron sa malam babu wanda zai yi aikin alheri kuma ya tabe nan ne ba hushe ya karatu mai kyau yace alheri ne ne dan kore baya faduwa kasa Allah kuna ganewa wannan karatun da ba haushi muna tare na dazu ne ba mu tare eh amma wannan muna tare Allah ya gyara zukatun mu wannan shine haƙi na hudu na maraya wato na uku haƙi na hudu na maraya shine haqqul ihsan kowanne maraya yana da haƙi akan mu kyautata masa Allah ta'ala yake cewa yas'alunaka ma za yunfiquna qul ma anfaqtum min shay'in
yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum
da ka karanta dazu kuma wala taqrabu malal yatim illa
billati taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashuddah
jazakallahu khairan sakon da muke nema ya fito Allah ta'ala yake cewa suna tambayan ka abin da ya dace su ciyar ka gaya musu duk abin da za ku ciyar na alkhairi ku fara da iyaye da ɗan uwa na uku sai ce wani ya dama sai ka tebi rabon marayun ka ba kar ka yadda a ce ba maraya zai da rabo cikin dukiyarka kar ka yadda maraya shine na uku daga taimakon iyayenka da ɗan uwanka sai marayu iyayenka ɗan uwanka sai wa na uku marayu haka Allah ya jero su marayu kawai ka je ka rubuta a wajen aikin ka irin wannan biyan da ɗan uwa ya kawo gidan marayu ba baka account duk wata naira 100,500 duk wata kuma ma yazo wajen ka mallan ranar tashin alkiyama ba za ka san kai babba bane sai ka san ka kusa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka gwamnati ina ma da na yi abin da ya faɗa Allah ta'ala yake cewa ku je kusa da dukiyar maraya illa dillati hiya ahsan wannan shine haƙƙin maraya na hudu haƙƙi na biyar haƙƙul hiddi haƙƙin kariya kowane maraya yana da haƙƙi akan mu kare shi kamar yadda muke kare ƴaƴanmu domin Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair ita ce aya da muke kanta ko to wannan aya kaga ta yi magana kan yadda ake kare maraya ce yadda ake ba maraya kariya a kare shi a kare mutuncinsa a kare darajarsa a kare dukiyarsa wannan mun riga mun shi sai haƙƙin maraya da shida haƙƙul qisti haƙƙin adalci kowane maraya yana da haƙƙi a yi maka adalci kar ka ɗauko maraya ka kawo gidanka ka rika tuba sa Allah ta'ala yake cewa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama
wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama ذلك عدنا الا تعولوا
daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fadi idan kana da yarinya budurwa a gidanka mareniya ta isa aure mareniya ka ce za ka iya ka aure abinka wurin da mai ta eh ne ka dauko mareniya ka kawo wata gidanka ta girma a hannunka ko da tana ce maka baba kai ba baban bane kana iya auren ta domin alqur'ani bai haramta ba sunna ba ta haramta ba amma ana so in za ka aure ta kai adalci yarinyar nan ta yi karatun boko ta yi na addini ta zama ɗan jari ta zama mai ilimi ta waye to a bada irin sadakin da ya dace da wayayya kar a bata sadakin ba ƙauya tunda kai za ka aura ka ce tuwona mai na sai kai tuwa a'a a fito kuɗi sosai a zuba kuɗi shi ne kawai halin da Allah ya kar ka cuce ka wajen sadaki kuna ganewa ka ba ka sadakin da ake ba mai irin darajarta sai Allah ya ce wa in kuntum Allah tuqsitu fil yatama idan kuna jin tsoron in ka zo auren marainiyarka za ka aure ta ba za ka yi mata adalci ba saboda haka ce ko sai Allah ta'ala ya ce ku bar wannan kuka aure ta sanki ku ma kabala ku sai ka je ka aure wasu matan da ba ita ba ka aure biyu ko uku ko hudu in ba ka yi adalci sai ka yi ba ka dawo kar daya ka yi baya sai wanda ka kawo wuri ba ya koma gidan daya to wacce magana ta kuma shi eh yawa da fatan dai wannan duka na wabe shafo su mutane ba ya haba ba har yanzu akwai sauran masu mata dai da Allah ya bada iko a kara amma kar ku kai karatu na mata su iya ku ne wannan addu'a Allah ya ba ku iko ku kara eh so dan haka jama'a maraimiyarka kai mata adalci idan zaka aura ka aura wato idan ba Allah ya haramta abu ba ba haram bane ita ba wajina da wuka rasu ce ana barin halal da kullu haka ba wuje bane iri abu halal ne sai a ce kai amma ai abin da kunya dan haka mutum za ga abokin sa ya rasu ya ki auren matar abokin wai ana barin halal da kunya a malam sayyidina aliyu ya auri matar abubakar eh suna auren matan juna haka suke yi mutum ta ka shi ne mutum ya auri matar kare da ya kare ta tana yawo a titi tana ganewa yi yawa mutum wansa ya rasu sai ya kasa auren matar wan wai yana jin kunya tana barin halar da kunya wannan kuma karatu daga ina eh daga ina karatu da bai da asali idan abu halal ne halal ne in haram ne haram ne الحلال وأحل الله والحرام وحرم الله يلا رجلكين إن الله يكى كيس أسامون ينا حرم تعب إن الله يحلسا الله إذا كيس ونن يسبع ما كان لكن سبقان الله كنا يبات سبوا إذا كان رمالين يا كان سوك أولى أبوك كأولى أبوك إيه وكان أولى أبوك أزوا أشي إذا سبين ونن ناسا تأتيه دا yayi mai gida na ce amma yanzu na sa ta a ciki eh an gani yawa a kira malamai a zo masallaci yan sa zo matan gida ha za ba ta uwar gida rai ai abu Allah ya ce ayi ayi to kaji ba Allah ya ce ayi ba ai ba da hukuncin Allah to kaji karatu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yasfunaka fi nisa'i
وَيَمْسَكُونَكَ فِي النِّسَاءِ
قُلِ
اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
التي لا تؤتونهن ما كتب لهن
التي
لا تؤتونهن
التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبن
جزاك الله خيرا الله تبارك وتعالى يك cewa suna tambayan ka game da mata kul ka ce kul illahu yutikum fihin Allah yake muku bayani dangane da haƙƙin mata eh wa ma yutla alaikum da abinda ake karanta muku na alqur'ani siya taman nisa dangane da kirkisa da cikin litafi siya taman nisa dangane da marayu mata fi muslimi fi musa adalci Allah ti la ti usuna hunna ba ku tuba lahunna wanda ba ku ba su haƙƙin da Allah ya wajabta ku ba wa targabuna an tanki hunna da shi kuna fadayin ku aure su amma ba ku iya ba su kuɗi ba ku iya kudda na aljihu ana ganewa abinda Allah bai yarda da shi ba ku mai da hankalin ku kan abinda Allah bai yarda da shi ba shine auren ta harha ko ma a kira ka ko ni ka ce suwo na mai na kawai bari sauke kaya na a'a Allah la tu'tunahunna ma kutiba lahum wadanda ba ku abinda Allah ya wajabta a ba na hai wa targabuna an tankihunna kuma kuna kudayin ku aure shi to wannan kenan sai haƙƙin marayu na bako shine haƙƙun fil fai'i duk maraya yana da haƙƙi a cikin fai'i fai'i shine dukiyar da aka samu ta gani mai yayi idan an kasa kaso hudu kaso daya gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ko da abin da ya shafi daukan nauyi saura kuma araba mayaka Allah ta'ala ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura
falillahi
baraka wa ta'ala yake cewa abinda Allah ya kwararo wa annabin sa na fayu to wannan falillahi walil rasuli na Allah ne na manzon Allah ne walil qurba da wa'anda suke dangin na kusa dangin manzon Allah wal yatama sai marayu kuma suna da haƙiya maganganu akan marayu jama'a suna da yawa kuma akwai buƙatar musulmi su san yanayin da ya kamata su mu'amalaci maraya domin idan muka yi al'amarin maraya ina ba mu tabbas ba ne da ko shakka ko jezau wallahi za mu samu sauki daga wurin Allah halin da muke ciki a Najeriya babu wanda zai iya kawo mana mafita sai dai Allah babu shi ko dan siyasa ko soja ko wani dan sanda ko a'a ba wanda zai iya sai Allah Allah kadai idan mu shi kadai ne muke masa biyayya zai tausaya mana muna roƙon Allah ya tausaya mana wayannan marayun da suke tare da mu Allah ka ba mu ikon daukar nauyin su da kulawa da su insha Allah nan za mu tsaya idan Allah ya kaimu gobe har yanzu muna magana kan marayu za mu dora kan abin da ya shafi marayu zuwa inda Allah ta'ala ya kaddara za mu tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh